muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voaalpha.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya yau ranar Lahadi 2/2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka daga yanzu za ta fara buƙatar duk wasu masu neman bizar zuwa Amurka su bayar da bayanan duk wasu kafofin sada zumuntar su da adireshin email da kuma lambar wayoyin da mutane suke amfani da su. Sabuwar doka za ta shafi duk mutanen da suke neman bizar zuwa Amurka da za ta ziyara ko kuma ta zama, su zayyana sunayen da suke amfani da su a shafukan sada zumunta da adireshin email da kuma lambobin wayoyin da aka yi amfani da su cikin shekaru 5 da suka gabata. Jama'ai sun ce sabuwar doka za ta shafi 'yan kasashen waje kusan miliyan 15. Ma'aikatan diplomasiya ne da jama'ai ne kadai wannan doka ba za ta yi amfani a kansu ba. Haka kuma za a rika tambayar duk wasu masu neman bizar Amurka idan akwai wani dan uwansu da ya taba shiga harkar ta'addanci a baya. An dai kaddamar da wannan sabuwar doka tun watan Maris din shekarar ta gabata. 'Yan sanda a jihar Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock da ɗan ma'aikacin gwamnati. Shugaban 'yan sandan yankin James Cavera ya faɗi a wani taron manema labarai jiya Asabar cewa ɗan bindigar ma'aikaci ne da aka ɓatawa rai wanda 'yan sanda suka harbe shi a wata musayar wuta da suka yi. Cavera ya ce har yanzu ba a tabbatar da makasudin da ya sa shi yin hakan ba. Hukumomi sun mayar da hankali kan waɗanda suka rasa rayukansu a wajen taron manema labaran inda aka ambaci sunayensu ɗaya bayan ɗaya tare da nuna hotunansu akan allo hada da bayanansu. Jama'ai sun ce wasu mutane hudu sun samu rauni a harbin. Shaidun gari da ido sun ce harbin ya faru ne a wani garin, wato a wani ginin gwamnati da ya kunshi ma'aikata daga sashe daban-daban. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An fitar da rahoton cewa Amurka na shirin aika da jami'an tsaro da masu bincike na ma'aikatar tsaron gida zuwa kasar Guatemala domin taimakawa wajen daƙile kurarar bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa Amurka. Jaridar The Washington Post ce ta ambaci wani jami'in gwamnati da ke da masaniya akan halin da ake ciki cewa jami'an Amurka za su shawarci 'yan sandan Guatemala jami'an shigar fice kan yadda za su dakatar da safarar mutane. Ma'ana wannan yunkuri kamar yadda jaridar The Post ta bayar da rahoton shine a rufe hanyoyin da ake bi zuwa Amurka a kuma sagiya bakin haure guwa fara yin wannan tafiya ta cikin Mexico zuwa Amurka. Tun ranar Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar sakawa kayayyakin Mexico haraji idan har ba su dakatar da kurarar bakin haure ba. Waɗanda yawancin suna fitowa ne daga tsakiyar nahiyar Amurka su bi ta cikin Mexico zuwa Amurka. Haka kuma ya yi barazanar katse tallafin da Amurka take baiwa kasashen nahiyar Amurkan. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su kai ziyarar aiki a Birtaniya daga ranar Litinin zuwa Laraba. Wannan dai ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara Birtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai ziyarar aiki wacce ba a yi wani biki cikinta ba. Bisa tsarin ziyarar aiki makamanciyar wannan a Birtaniya tana gudana ne bisa gayyatar sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin kasar ta ba ta shawarar miƙa goren gayyata. Tunda shugaba Donald Trump ya hau karagar mulki a shekarar 2017 aka miƙa masa goren gayyatan, amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da matsalar tsaro sai aka yi ta ɗaga ziyarar. Fadar White House ta ce wannan ziyara za ta ƙara nuna danƙon zumuncin da ke tsakanin Birtaniya da Amurka. akalla shugabannin Amurka 12 ne suka kai ziyara aiki Birtaniya, amma biyu daga cikin su ne kawai suka kai ziyara aiki, wato George W. Bush da a shekarar 2003 da kuma Barack Obama wanda ya kai ziyara a shekarar 2011. Daga ƙarshe, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwar su akan cin zarafin fararen hular da ake ci gaba da samu daga sojojin ƴan awara arewa maso yammacin birnin Afrin na ƙasar Siriya. A makon da ya gabata, wani yaro ɗan shekaru 10 da haihuwa da kungiyar ƴan awara ta yi garkuwa da shi, an kashe shi tare da mahaifinsa da kakansa bayan da iyalansa suka kasa biyan kuɗin fansa na dala Amurka dala 10,000. Irin wannan lamari ba sabon abu bane tunda sojin Turki da abokan ƴan aware Siriya suka karbi ikon birnin Afrin.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
Nakasa,
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau, barkanku da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, shirin da ke zama wata hanyar jin ta bakin masu bukata ta musamman akan batutuwan da ke faruwa da su a fannoni daban-daban na zamantakewar al'umma. Sune Mumuni Barma ne ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yanda shugabannin kungiyoyin na kasassun birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ke murnar kasancewa a sahun rukunonin al'ummar da shugaba Isu Muhammadu ya gayyata a fadarsa domin liyafar buɗe bakin da ya shirya a albarkacin watan azumin Ramadan ɗin bana, na kasassu a wasu sassan ƙasar sun koka game da yanayin da suka zanci kansu ciki a sakamakon rashin samun tallafin da suka saba samu daga jama'a idan irin wannan lokaci na jin ƙai da tausayi ya zagayo. Batun kayan sallar yara da na abincin karamar sallar da ke tafe na daga cikin batutuwan da suka nuna damuwa a kansu a yayin zantawar su da wakilar muryar Amurka Adama Garam Tamar Abali.
Watan azumi wata ne mai alfarma, wata ne mai albarka na taimako musamman ga gajiyayyu da nakasassu. A wannan lokaci ne kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni ke tararraba abinci, kayan masarufi, tufafi da kuma kuɗi ga jama'a. Nakasassu kuma na daga cikin mabukata. Koyaya suka fuskanci wannan azumi na bana? Biniya Garba shine shugaban guragu na jihar da Magaran, ya ce sun fara wannan azumi ne cikin wani hali na bukatar taimako, sai dai taimakon bai samu yadda aka saba ba.
Alhamdulillah, lalle bana an fara azumi cikin wani karni, amma da taimakon Allah duka alhamdulillah ana tahiya dai azumin kuma ga yana gudu. To amma har ka wajen taimakon nan dai bana babu shi dai kaman irin na da Allah wanda ake wa na kasasu. A da gaskiya kayan a fara azumi ma Allah kaman kwana biyu ko kungiyo daiwa za su kira musu ba mu abinci, kuma gwamnati kanshi yana kama a lokacin, amma abin da gaskiya har yanzu sai abin da ba a rasa ba. Tunda na kamar yanda na gaya miki a da kayan kama azumi ma kungiyoyi sun kai wajen kusan 10 wanda za su neme mu, kuma wasu cikin azumin wasu a ba da shan ruwa da, amma abin da ina jin duka kungiyar ba ta wuce ba kungiya uku ce ta neme mu na kasassu da haka ta.
Wace kungiya da wace kungiya ce yanzu a bana suka ba ku, kuma mene ne suka ba ku?
To akwai kungiya guda uku ko da yake suna basu wani basu su ake faɗin sunayen su a radio na Laraba ne. Akwai wata makaranta can wajen hanyar tashar a Garba, su ma sun kira mu kungiya guda uku, wannan sun ba mu wake da shinkawa da kuma mai, amma danyi ba da yi ba. Kuma akwai kungiya wannan ta yan zala wannan su ma sun kira mu a mai sun kira mu sun ba mu hafi. Akwai kuma wata kungiya na sunanta ne ta ya bace mai ta su ma sun ba mu shinkafa da mai.
Baya ga wannan babu wani taimako da kuka samu?
A ba ga wannan dai babu wani taimako, amma akwai wata mace ta taimaka mu da ƴan kuɗi.
Gwamnati ta yi alkawari, amma Biniyan ya ce sai dai su har yanzu ba su gani ba.
Bana gwamnati mu har a tele mun gani wannan firamin sa a hutu ya ce a taimaka na kasasu wani ana jibi za a kama Azumi ya ce duka ya kamata a samu a taimaka ma na kasasu hala an kamar mu muke ga kamar an ware ma abin da za a taimaka to amma kuma mu har yanzu shuru mu har yanzu dai bai zo
wani lokaci kamar cikin Azumi akan gayyaci mutane kamar zuwa shan ruwa da sauransu musamman ma na kasasu ma ana gayyata su kamar a bana akwai wani da ya gayyace ku ku je shan ruwa
har yanzu dai shine nake miki zance har yanzu bana ba kungiyar da ta gayyace mu amma a shekarun baya har Azumi ya kare kullum muna da kwana biyu can kwana biyu nan har Azumi ya kare muna samu eh ya sha ruwa kuma komi abinci komi da komi komi da komi hatta sinama da komi da komi da lemu da wani duka komi da komi da shi ko shinkawa ko a bana wallahi har yanzu ko kungiya ko
su ba daga nasu bangare makafi kan warjaci sai dai abinda ba a rasa ba inji Usman Musa wakilin sarkin makafi na jihar Damagara
mun samu taimako daga kungiyoyi daga Anasi daga wata kungiya take Masar da kungiyar malumai yan ahlus sunna wannan su ne daga gare su muka samu mun samu hatsi haka da mai ko mun samu shinkafa da mai da sukari haka kamar rabin kilo yawa kungiya ahlus sunna ta ba mu kaman tan hudu na hatsi
to baya ga wa'annan kungiyoyi babu wasu wanda suka ba ku ne taimako
a yanzu dai ba wasu wanda suka ba mu
to ko yanzu zaka iya bambanta kamar irin taimaka muku da ake yi a watan Azumi a shekarun baya da kuma na bana
a ba dai bane yarana ba saboda a da Azumi in ya kama a kwanan baya a gidan sarki ma sukari ake ba kuma mayar ma shi da kanshi musamman sukari shi daban ne yake ba mu magajin gari to yanzu ka san shi al'amari
kamar bangaren gwamnati ba ku samu wani taimako ba
a'a bangaren gwamnati dai yanzu cikin Azumi ba mu samu wani taimako
kamar wani lokaci akan gayyace ku na kasassu zuwa kamar shan ruwa irin yanda aka saba a bana akwai wani wanda ya gayyace ku
a bana ba wanda ya gayyace mu wajen shan ruwa da ana gayyata mu sharkiya sabilul huda wannan duka ana gayyata
amma a cewar Isa Adamu na kungiyar kutare ta jihar Damagara su kan san barka bana ta dara bara
mun samu taimako Allah zai muka jama'a Allah ya mu san taimako mu saba mu sakari yawa mun samu dan taimako kadan haka irin wani malami ne bazan sunan su ba wajen jiran kala a ramu da iko ne to anan wajen mun samu taimako wanda wannan mamar wannan namu kai magajin gari ba kuma ba mu taimako na hatsi da shinkawa da masara duka ya ba mu su gona ba
wasu kungiyoyi da suka taimaka muku a
akwai kuma sai muka mu a dindindin haka akwai wata kungiya ta nan ita duk shekara ce ba kai din sati duk satin duniya amma ka bahu na hadi biyan na shinkafa a shiyar duk satin duniya
to kamar ta san cewa yanzu Azumi ne akwai wasu kungiyoyi kamar da suke taimaka kamar ku babu wata kungiyar da ta taimaka muku
Azumi banda su dai wannan mai suka bada sukar sukar wannan da hatsin wannan daga muke ba mu ibada amma ka zakka muna samu ka da dama dai wasu masu kudi ba suna bada wa zakka wannan ta kudi tsaba muke ba wannan daga suka dari dai abin da ya sama ni hakan da suna ba da wannan muna rarraba
ya zaka bambanta Azumi na shekarun bara da suka wuce da kuma kamar na bana a game da harkar taimako zuwa ga nakasassu musamman maku
yawa to na bana yayi na bala sau ɗaya ta aka tafi mu taimako mu kalaba shi ma na likita suka ba mushi daga shi ko mu rawa ba amma a bana mun samu taimakon da ya kai kashi guda biyar da mulan lama a lokacin amma bala sau ɗaya ta kuma ka samu taimako
a wani lokacin na Azumi ana gayyatar kamar kungiyoyi na nakasassu zuwa shan ruwa kowace wani ne ya gayyace ku shan ruwa
ba gayyace mu ba ko guda ba wanda ya gayyace mu yanzu ko shan ruwa kuɗin
to ko hukumar da ke kula da al'umma da nakasassun ke karkashin ta me ta yi daga nata waje kasancewar ita ce uwa a gare su Hajiya Aishatu Sani ita ce darakta ta hukuma mai kula da al'umma a nan jihar Damagara
lalle na kasasu a ranar kashin musiki in sabi da lahi mu dai kan mu da kan mu jira kusun kin mu san ba abin da muka ba su tunda shi ke san shi an yi maka koyon da yake mun aje takardu mu ma neman wane yake da ministar kin mu da wajen mazanu da shi duka mun a aje mun bu bayan su wallahi shi mu mun samu amma mu a ganin mu kamar sun samu ne inda a cikin garin wannan akwai kungiya mai rabo akwai sabiji guda akwai amma akwai sharkiya akwai ash'ai duk mun gani suna nan suna ta rabo to in an ce ana rabo a yi a wurin al'umma duka al'umma ɗaya ce kuma mun san sun ba su amma dai mu ma da kanmu muna nan muna tunanin abin da za mu musu tunda akwai sallar su tana zawa idan sai na yiwa takardar nan da muka aika mu samu kan nan kan sallar su abin ya hutu kenan abin ya hutu ran sallar su kuma sai mu wala mu ba su
a ƙarshe na kasassun sun yi kira kamar haka
babu kira nan da nake ba ma kaman masu kudin mun manan nan suna iya yin wannan duka ba sai daga wata kasa ba ma an kama suna iya taimaka akwai wanda yana iya ba wajen mutum 100 abinci to amma sai ga wani kawai dai san da ko ya kawo yahuda zakka wata dala 100 dala 40 yana rabawa nan
wasu masu bukata ta musamman magidanta kenan a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar dake kiran jama'a akan bukatar su tallafawa na kasassu a duk inda suke dan ganin su ma nasu iyalan sun samu walwala a wannan lokaci na shirye-shiryen bukukuwan karamar sallah anan wannan shiri ke kammala sai kuma wani satin na gaba idan Allah ya so a madadin wakiliyar sashen Hausa a jihar da magaram Tamar Abari da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka zanta huiba
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2019 Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauki rantsuwa a hukumance ta fara wa'adin mulki na biyu bayan yakin neman zabe da burin dorawa akan aikin da ya cikin shekaru hudu da suka shige waɗanda ake samun sabanin ra'ayoyi kan nasarori da gwamnatin ta cimma ta haka shirin domin iyali ya nemi jin ta bakin mata da ake yi wa kirari da iyayen tafiya kan wa'adin farko na shugaba Muhammadu Buhari ga abin da barista Sa'ida Sa'ad wata lauya kuma agogor maya ke cewa
idan mutum ya duba ita kanta hanyar tattalin arziki a gaskiya Najeriya ta kokari ta dan farfado yanzu gross domestic product din ya yi hawo bai gurin kuka ce kashi daya ko ku a ce kamar 1.9% a ƙarshen shekara 2018 kuma shi abinda ake cewa inflation rate ya zo dropping by kusan kashi 13 kamar 13 ko 14 a cikin kashi 100 duk a cikin wannan lokacin kuma ga abubuwa irin kamar su bank verification number din da aka introduce wanda shi kansa ya taimaka mana wurin gyara tsarukanmu na bankuna da ku yadda mutane kuma suke daukan kuɗi suke lutin din su ake trato an saka kamar wayansu irin abubuwa ne da za su taimaka a rinka monitoring yadda ake gudanar da harkar kuɗi zai hana mutane fitar da kuɗi daga Najeriya ana kaiwa yansu kasashen ana kashe mana tattalin arzikinmu kuma at the same time aka zo aka introduce shi wannan abin da ake cewa Treasury Single Account wato TSA wanda shi ma kuma ya dade taimaka ana monitoring inda kudaden mu suke zuwa da yadda ake karkashe su ya hana irin kamar avenues ko kuma negatives a irin government institutions da gwamnati da na yin barna da abubuwa kamar haka to tilas a yaba musu a wurin haka yaba gwamnati na haka kuma kowa ya san cewar an yi kokari a abubuwa shirye-shirye iri-iri da tsare-tsare musamman wuraren noma da harkar zancen wannan Uncle Borrower program na wato ABP wanda Central Bank suke yi inda gwamnati ta bada kusan naira biliyan 82 kuma aka yi kokarin tabo manoma kusan guda 350 kenan wanda suka yi noman su shinkafa su wake su gyada wanda aka ce ba a ma taba samun yield inda aka samu ba a Najeriya kamar a cikin ɗan shekarun nan da aka samu gwamnati ta yin taimaka an ce an kusan girba hectare kusan 400 wanda kuma an dade ba a yi kowa san cewa manoma yanzu a cikin gwamnatin Buhari babu wanda yake cikin murna da jin dadi kamar su an yi kadamomi ake cewa mills na shinkafa da yawa an ƙara kusan guda uku a ƙasar nan ga wannan zancen presidential fertilizer initiative din nan wanda ake da gwamnatin Morocco to irin wannan abun wadansu su ban lalle ne a gansa anan ba sai tafiya ta yi tafiya yanzu kowa ya san cewa Nigeria tana yin tata shinkafar kusan an ce kashi 80 a cikin 20 na shinkafar da ake ci a yau yana zuwa daga su manoman mu na gida an saka manyan matakai na shigowa da shinkafa wanda shi kansa yana ƙara tattalin arzikin ƙasa wasu abubuwan kuma da gwamnatin Buhari ta yi a cikin 'yan shekarun nan za a yi zancen wannan conditional cash transfer din nan da aka yi shi ma ya sa gwamnatin ta yi engaging ɗaruruwan mutane musamman matasa wanda suka gama karatun university wannan abin ya taimaka ƙwarai da gaske ya kamar wani bridge ne ko kuma wata gada ce daga karatun da suka yi zuwa samun aikin su kuma zancen corruption din nan yana da wuya amma akwai ɗan impact da yake making ko babu komai an sassaka abubuwa da matakai da zai duba kuma yanzu ba a tsoron a kama mutum in an tabbatar an ganshi da laifin corruption kuma the fact that ma wannan gwamnatin ta yi allowing an yi bill da zai shafi whistle blowing wanda in aka san mutum yana da wani abu kuma na rashin gaskiya zaka iya tona asirinsa kuma doka za ta kare ka shi akan kansa wani abu ne wanda gwamnati wanda kuma yake ganin na kokarin a gyara tafiyan ne
barista Sa'ida Sa'ad wata lawyer a Nigeria anata bayanin Hajiya Mariya Ibrahim Baba wanda ta taba tsayawa takarar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar People's Progressive Alliance PPA ta ce duk da yake gwamnatin Buhari ta samu nasarori a fannoni da dama tana da rauni a wurare da dama
zancen ci gaba da aka samu a mulkin shugaba Buhari karni ta farko shekara 4 da suka wuce ya shafi bangaren tsaro na tuna kan ya hawo mulki daga Kano in zaka Abuja sai ka samu wajen kusan awa 10 kai cikin gari ma ni a Kano nake a zaune cikin garin Kano in zan fito daga Nasarawa zuwa Hotoro ko zan tafi Gombaja sai in samu kusan awa 2 ban kai inda zani ba masu abubuwan hawa kamar yan mashin duk inda suka zo inda ake da checkpoint sai sun sauka sun tura mai mota ya tagumi a cikin motar su mutane da ya motocin su sun samu lalacewa saboda overheating to wannan lokacin da ya shigo a wannan zamanin gaskiya fi sabilillahi yana hawa ya bada umarni cewa shi hafsan sojoji wanda yake zaune a Abuja ya koma can ma gindin abun inda aka fi tsamari wato kasar Maiduguri kenan ya koma can da zama aka samu bakin zaren aka fara aiki to an samu canji gaskiya an samu ci gaba don abubuwa sun ragu sosai fiye da ake zato tafiya ya zama gajere saboda da maimakon kai awa 10 zuwa Abuja sai kiga kai awa 6 zuwa 7 kuma tsoro da ake yi da kaga mutum da kunshi gabanka na faduwa makaranta ne za ka kasuwa ne za ka aiki ne kai kana cikin gidanka ma a zaune gabanka na faduwa taya an ta fashe ka ji karanta sai ka tashi ka zauna ka dauka ko an kawo an sa bomb ne da kaga kunshi a hanya kana gudu saboda haka gaskiya fi sabilillahi an samu ci gaba a wajen bangaren tsaro amma bai isa ba yanzu tsaro ya canza ya dauki wani fuska ya kai matsayin da yanzu kawai mutum kowaye shi babba da yaro ma'aikacin gwamnati masu fararen hula wanda su ma'aikatan gwamnati bai yan kasuwa ba su da sukuni kowa cikin fargaba yake yanzu za a iya sace ka ko akan hanya ko kuma kana wurin sana'arka za a iya zuwa kai da bindigogi a zo a sace ka a tafi da kai to kaga wannan shi kuma an samu babban ci baya ta wannan bangaren kuma wajen kamar misalin sufuri kamar hanyar jirgin kasa da aka bude daga su Kaduna zuwa Abuja kuma ka dawo Kaduna da wasu bangaren kasa ta can bangaren wasu bangare ta Najeriya da aka dan sassaka wayannan jirage to gaskiya ya taimaka sosai ci gaba ne wannan shi ma dai gaskiya akwai sauran aiki a kasa so an samu gyara ta wani fannin kuma gyaran bai kai yanda ma za a yi mata kiyasi ba. Amma abinda za mu yi la'akari da shi ne a nawa tunanin shi ne tunda an fara wannan alama ce mai kyau. In aka zo zancen mata rawan da suka taka sun an samu isassun mata a wannan tafiyar, gaskiya ba a samu isassun mata a wannan tafiyar ba fi sabilillahi. Kuma shi ilimi ai ba lalle a aji ake samun ilimi na zaman duniya ba, ana mai da karatun boko wai lalle ta wannan fannin ake samun ilimi. To ni wannan ban yarda da shi ba. Karatun boko yana da amfani, amma ba za mu dauki komai da komai mu zuba cewa dole kowa sai ya karatun boko tukuna zai yi wani abu da za ta yi tasiri ba. Saboda haka ba dukan mu ne ya cancanta a ce kowa da kowa sai ya jami'a ba.
To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji inda matan suke gani gwamnatin na buƙatar sake lale da kuma zagi damtse. Kuma masu sauraro, kuna iya bada gudunma ga wannan shirin. Tambayar ita ce, yaya wannan taken na next level zai zama da tasiri a rayuwarku? Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bada gudunmawa ga wannan muhawara. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chubahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza.
Madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.